بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 26 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 26 ga watan uku miladiya 2025. Muna cikin sura ta 51 suratul Dhariyat, wanda wannan aya ta biyu ko ta uku ƙarshe an karanta ta a jiya, mun soma bayani akan ta lokaci manhajin sa. Allah subhanahu wata'ala yana ta inna Allah huwa ar-Razzaq. Allah subhanahu wata'ala shine mai yawan azurtawa, dhul quwwatil matin, kuma shine ma'abucin tsananin ƙarfi. Fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim, lallai tattare da kafirai akwai wani rabo na azaba irin rabon abokansu. Fala yasta'jilun, kada su yi mun gaggawa. Wailun lilladhina kafaru, tsananin azaba ya tabbata ga kafirai. Min yawmihim alladhi yu'adun, a wunin da ya zamo ana yi musu alƙawari. Jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi bambanci tsakanin kalma ta ar-Razzaq da kuma ar-Razzaq, da kuma dalilai da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kansa ar-Razzaq a wannan gaba, da kuma abubuwa a aikace da suka nuna wannan. To, Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan domin ya kwantar wa ɗan adam da hankali, cewa ya bi Allah sau da ƙafa, ya kiyaye dokokinsa, Allah zai isan masa shi kuma nasa buƙatun na rayuwa. Domin in mutum yana da hankali, ya san duk wata buƙata da yake nema tana hannun Allah, shi ne in ya so ta biya, in bai so ba za ta biya ba. To, in ka bi shi sau da ƙafa, sai ga Allah ya biya maka wannan buƙatu a cikin sauƙi. Na fara karanta mana wani asar na Ibn Kathir, Allah ya yi jinkai a gare shi, wanda ya kawo wasu asar guda uku a cikin tafsirinsa. Akwai asar na farko na Imam Ahmad, ya ainihin rawaito a cikin Musnad nasa, wanda na karanta shi ba zan sake komawa gare shi ba. Asar na biyu, akwai waɗansu wato sahabbai su biyu, ‘yan matasa, da Habba da kuma Sawa ibn Khalid, su suka rawaito wannan hadithi, suke cewa wata rana sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka samu yana waɗansu ayyuka. To, sai suka kama masa, aka kammala waɗannan ayyukan. To, ga guzurin da manzon alaihi wasallama ya ba su, sai ya ce musu, la tayasa min ar-rizqi, kada ku ɗebe tsammani daga samun arzikin Allah subhanahu wata'ala. Ma tahazzazat ru'usukuma, indai kawunan ku za su motsa ma'ana indai kuna raye to kada ku taba dibe tsammani daga cikin arzikin Allah subhanahu wataala na faɗa mana a baya ko shekara 50 zakai kana roƙon Allah wata bukata cewa ya baka kaza ko kana roƙon sai yayi ma kaza to kada ka taba daukar wannan abin Allah ba zai baka shi ba ko ka tsammanin Allah ba zai yayi maka wannan ba ka ji a zuciyarka kullun Allah zai biya maka wannan bukata sai ce fa innal insan domin shi dan adam taliduhu ummuhu ahmar mahaifiyarsa za ta haife shi yana dan labubinsa laysa alaihi qishra babu ko bawon bishiya tare da shi bana jin akwai wanda aka taba haifa da dan kamfai ko akwai babu ballantana a ce ka zo da rafa ta kudi ko damin kudi ko ka zo da check ko abin da ya kama da haka ba wanda ya zo da wannan duniya haka mutum ya zo ko dan zare babu ta tare da shi thumma yutihi Allahu wa yarzuku kuma Allah sai ya bashi kuma ainihin ya azabta shi akwai wanda zai zo duniya dama kafin haife shi mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa kuma ba zai waye da ita sosai ba ita ma za ta rasu kuma ya zo ya fi kowa kuɗi ko ya fi kowa babban matsayi ko ya fi kowa tarin ilimi da a ce tagomashin ta hanyar iyaye ne ba zai samu ba saboda bai rayu da su ba ba abinda suka hidimta ta tare da shi to amma Allah saboda shi ne ar-razzaqu sai ya yi ma irin waɗannan arziki na buga misali wani duk garinsu ba mai kuɗinsa ko duk ma yankinsu babu mai kuɗinsa kuma babu wata rawa da zaka ce uba ne ya taka ko uwa ta hanyar wannan arzikin nasa wasu ma da ya zamo yaransu a da to yanzu ya dama su ya shanye ta fuskar kuɗi yaransa irin wannan misali da yawa ba sai an tsawaita numfashi dangane da wannan ba to wannan me yake nuna maka ka kwantar da hankalinka ka bi Allah arzikin shi yake rabawa in ka samu arziki ta hannun wani bai wuce tsani ba Allah shi ne ya baka ko babu shi Allah zai baka wannan abin afar na biyu ko na uku hadithul qudsi ne Allah yake cewa ibnu adam ya kai dan adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab na halice ka saboda bautata mun kada kai wargi kada kai wasa kada kai wasa da bin Allah kada kai wasa da ibadar Allah sai ce wa takaffaltu rizqaka kuma ni na dauki nauyin ni zan azurta ka fala tat'ab kada ka jiga ta kanka kayi abin da ya zama faukal haja a wajen nema wani kullun in ka ganshi ina za ka nema daga ina nema me kake nema bai san lokacin zuwa makaranta ba bai san lokacin sadar da zumunci ba bai san lokacin da zai je ya karo addininsa ba kullun magana ce ta nema to kuma duk kokarinsa dai ba zai wuce abin nan da Allah ya rubuto masa ba sai ya ce fatulubni to ka neme ni ma'ana ka nemi yarda ta in ka neme ni tajiduni ko tajidni zaka same ni fa in wajadtani wajadta kulli shay in ka same ni ka samu lamun cewa ta to duk abin alkhairin da kake nema ya shigo hannunka ka same shi wa in futtuka in kuma na kubuce maka baka same ni ba fataka kullu shay to duk abin da kake nema ya mafintin kau ba za ka same shi ba wa ana ahabbu ilayka min kulli shay wannan khabarun ne bi ma'ana al-insha ni nafi soyuwa a wajen ka sama da komai ma'ana ka so ni sama da duk wani abin da kake so to wannan hadisi ko mu taba jin wani hadisi ba ta fuskar rayuwa wallahi in mun fahimce shi ya ishe mu za mu samu kwanciyar hankali mu tsaya mu bi Allah sauran abubuwa kuma subhanahu wataala shine zai yi mana ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin nuniya ta sa yana cewa harabu من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان yace mutane sun guje wa bautar da Allah ya halice su saboda ita sun tsira a a wabulu bi riqqin nafsi sai aka jarrabe su da bautar kai washaytani da kuma bautar shedan kullum fafutukar salomar da zai sa a bakin sa bai san sallah a cikin jami'i ba bai san zuwa makaranta ya koyi wani abu na addini ba kullum fa kutakayya za aina ci ya za aina tufafi na sha fada muku irin wannan zaka yi tausayi sai ran juma'a malamai suna kan minbari suna huduba zaka ga wani da dako niki niki ba ruwansa da juma'a ba ruwansa da kiran nan da Allah ya ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fasaw ila dhikrillah ba da shi ake ba ko ka ganshi ya turo wani kaya a amalanki niki niki yana hada gumi ga yunwa ga annakiya ga bakin talauci ga rashin addini dai bar ibadar Allah ya samu hutu bai samu hutu ba sai ma wahalar ta dadu irin waɗannan wallahi su suka fi kowa zamuwa abin tausayi sun bar Allah Allah ran ma ba su kai gare shi ba sun zamo baina zalika kawama Allah ka tsare. To Allah subhanahu wataala sai ya ce shine ar-razzaqu mai yawan azantawa. Sai ya ce zulquwa kuma shine ma'abocin tsananin karfi. In ka kalli al-Qur'ani da hadisi da ma yaran larabci duk inda ka kalma ta zu mudafin ce to mudafin ilayhin ta abu ne mai matukar muhimmanci. Duk abin da ka ji an ce zu kaza to wannan abun ababin sa na buga misali ne. Yanzu aka ga cewa zul jalali wal ikram zu mirra zul jalali ko ka ce ma zu malin ko mai kudi aka ce fulanin zu malin to duke sa ba ta wasa ba ta wasa ba shi ba Allah ya ambace shi zul arshil majid shine zul jalali wal ikram malaika jibrilu zu mirra mai tsananin karfi ba wanda ya isa ya tunkare shi dan ya kwaci wani abu da yake tafe da shi ko ya kara a cikin abin da ya zo da shi ba wanda zai iya wannan to nan Allah sai ya ce zul quwwa Allah shine ma'abucin tsananin karfi ita quwwa ta Allah subhanahu wataala me ya sanya akai idafar ta zuwa ga zu malamai suka ce na farko dai karfin Allah ba a taba samun lokacin da babu shi ba sannan ba a taba samun lokacin da yayi rauni ba sannan babu lokacin da za a ce babu wannan karfin amma kai dan adam akwai lokacin da babu kai sai aka samar da kai a cikin rauni Allahu allazi khalaqakum min dhu'fin ko min da'fin dhu'fin wasu malamai suka ce rauni na kwakwalwa da tunani da hankali da'afin shi kuma raunin gabbai to dan adam duk wannan biyu sun tabbata gare shi mai raunin tunani ne mai raunin hankali ne kowanne na dan adam mai rauni ne dan zaka zo kai wani abu na kasa da kai ya ci yaran kai ta ba Allah gafarta malam me yasa kai kaza kai da kanka sai ka ce kai nan ne bai dace ba kuma kina ka fi shi shekaru amma ka samu raunin hankali ko raunin tunani wani ma danka ne zai ci gyaranka a bisa wani abu da kake so ka aiwatar kuma danka ma kila na nesa nesa Allah sai ba shi tunani sama da naka ko kuma almajirinka ne kai ka koyar da shi ya ba shi hasken tunani da hankali sama da naka to Allah shi ne ya halice ku min dhu'fin ta hanyar rauni thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwa sannan Allah sai ya sa muku wani karfi bayan wancan rauni ka zamo maji karfi mai kaifan tunani mai kaifan hankali thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa shayba sannan bayan wancan karfin Allah kuma sai ya kawo rauni da furfura mutum ya tsufa har ya zare gashi nan ba mutuwaye ba amma shekaru sun sa ya zare wallahi na faɗa muku akwai tsofaffin da tsufa ya kai da tije yana bawali sai iyu yace a zo ga maciji zai tare shi bawalin sa wai shine maciji saboda tunani ya zare wani yana cin abinci ya kama hannunsa ya ramda shi ya ihu yace ga barawo yana ce masa abinci a zo a samu hannunsa ya rike saboda ainifin abubuwa sun sakwarkace wa man nu'ammirhu nankusfu ko nuna kisfu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to zamu tauye shi a cikin halitta ibn kathir yace daga jin wannan ayar ka san duniya ba gidan zama bane in dai a ce kana ƙara gaba ana ƙara rauni ana ƙara gaba kana ƙara sakwarkacewa to ina za a dire za a dire inda zaka zama kaman jikakken tsumma sai dai a fito da kai a shanya in ka sha iska a saka bayar da kai akwai tsofaffin da sun kai wannan matsayin wallahi sai dai a dauko su a shanya su sha iska sannan a sake mayar da su ba su san waye fito da su ba ba su san waye mayar da su ba to yanzu wannan me yake mora a duniya bai san abin da ake a cikin duniyar nan ba sai ai cinikin sa yana zaune inda za a yi cinikin dan adam bai san me ake yi ba to amma Allah subhanahu wataala babu lokacin da karfin sa ya taba yin rauni wasu malamai suna ga wani Allah munasabar wannan da Allah ya ce inna Allah huwar razzaqu Allah mai yawan azurtawa ne to idan aka ce zaka bayar ka bayar ka bayar ka bayar to kila za a samu gajiyawa ta bangare ɗayan biyu ko dai ka gaza ka gajiya ta fuskar dukiya kai rauni ta fuskar samu abinda kake bayarwa a da dole ne a dan rage ko kuma ka samu rauni a wajen koda umarni ne a baki ka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza to sai ka samu rauni a wajen furtawa haka nan idan ainihin a rubuce ne to kila wanda aka ce inna Allah huwar razzaqu Allah mai yawan azurtawa na faɗa a jiya tunda Allah ya yi duniya ba taba samun sakan ɗaya tak da Allah bai azurta bai ba ba taba samun wannan sakan din ba yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe Allah a cikin bayarwa da daukakawa da kaskantawa da talautarwa ba da lafiya kawo akasin wannan kullun a cikin wannan Allah yake to amma kuma Allah shine dhul quwwa ma'abocin karfi kuma almatin karfin wanda yake mai tsanani shi yasa wasu malaman luga suka ce almatin shine na farko karfin da ba wanda zai iya tunkararsa akwai karfin da za a iya tunkara amma akwai karfin da ba wanda zai sanar ya tunkare shi sannan almatin shine mai karfin da babu wani rauni da zai iya zowa ga wannan karfin kuma duk aikin da zai yi babu wani rauni ko gajiya da za ta faru gare shi na sha faɗa mana cewa gajiya tana shigar ɗan adam ba sai aikin karfi da za ka yi da hannu ko da kafa ba kallo kawai da ido yanzu ka zauna kai ta karatu ka samu awa hudu biyar kana ta karatu za ka je kamar an yi maka duka saboda wannan abin da kake kalla yana shigar maka da gajiya ido yana shigar maka da gajiya to kaga wani aiki ne kai wanda ba kamata shi aka ce ka jiddiga jikinka ba amma yanzu ga shi ka gaji to shi Allah duk duniyar nan shi yake gudanar da ita da ma abin da yake a cikin sammai bakwai da abin da yake kasai bakwai duk Allah yake gudanar da su amma babu ran da Allah ya taba samun rauni babu ran da ya taba gajiya walaqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub mun halice sammai da kasai da abin da yake tsakani babu wata gajiya da ta shafe mu to Allah shine ma'abucin tsananin karfi wanda ba zai gajiya ba kuma bai taba gajiyawa ba sai Allah ce fa inna lil ladina zalamu lallai tattare da azzalumai zanuban suna da wani rabo azzanub asalinsa a larabci shine guga cike da ruwa shine azzanub larabawa idan sun yi musharaka a cikin rijiya akan yi hadaka a sai rijiya ko ko ayi hadaka a gina riziya to shi guga shine raba gardamar raban kowa za a yi kaida cewa to kullun kowa zai dibi guga kaza ba zai wuce guga kaza ba to gugan nan shine ma'auni to shi yasa suke kiransa al-dhanub kenan al-nasib shi ya sanya manzo alaihi salamu lokacin da wani balarabin kauye ya yi fitsari a masallaci kuma sai ya ce ariqu alayhi dhanuban mimma kaga sai aka ce dhanub ma'ana guga wanda yake ainihin cike da ruwa ba a kiran guga adh-dhanub sai lokacin da yake cike da ruwa idan ba komai shine addalu sunan guga kenan idan babu komai a ciki to anan Allah sai ya ce fa inna lil ladina zalamu lallai tattare da adh-dhaluman nan anan zalamu sunan alladina kafaru dhanuban suna da wani rabo na azaba azan lahu ajarna wani kaso na azaba mithla dhanubi ashabihim kwatan kwacin raban abokansu nan ana maganan mushrikan qurayshawa to suwa ne ne abokanansu sune adawa sune samudawa sune qaumu nu sune qaumu salih da makamantansu to kuma me yasa aka ce ashabihim shi kuma asuba a larabci ya zamo kun hadu da mutum ga ka gashi kuna gudanar da wani abu iri daya abokinka na kasuwanci abokinka na karatu abokinka na sana'a abokinka na zama wuri daya za a ce fulanun sahibuhu sahibuhu fi kaza to su kuma wannan ba su hada lokaci daya ba tazarar da take tsakanin Qurayshawa da ake sauke wahayi a lokacin su da wa'ancan da ake magana dubunnan shekaru ne to amma kuma sai aka ce ashabihim abokanansu abokanansu ta wace fuska ta fuskan mummunan aiki kenan wannan gabar tana nuna mana cewa duk lokacin da aiki ya zamo iri daya to ko ba a hada zamani ba an zamo abokan juna shi yasa Allah ya ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun azwajuhum shine anan asnafahum wato wanda suke yan uwansu irinsu ba ana nufin anan wai mata da miji ba da aka ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ba wai mata da miji ake nufi ba ana nufin wanda suke asnafahum masu aiki iri daya masu aqida iri daya masu matafiya iri daya to shi yasa Allah annan sai yake cewa wato fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim wato ku duba usulubin alqur'ani Allah bai ambaci jinsi ba sai ya ambaci sifa fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim ashe kenan tunda sun zamo yan uwansu a cikin zalunci to kuma za su samu sakamako iri daya abin da yasa aka azabtar da wa'ancan shine zalunci to su ma wa'annan sun yi aiki irin nasu to shi yasa irin kasan da wa'ancan suka samu irin kasan su ma wa'annan zai zama ainihin sun samu Allah ya tsare mu Allah sai ce fa la yasta'jilun kada su dunga yi mun gaggawa wannan nunun ba alama ce ta rafa'a ba domin wannan la nahiya ce la nahiya tana yi wa fi'ili jazma alaman jazma kuma shine ya zamo an shafe nunun misali yanzu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga lam harfi ne na korewa asalin sa taf'aluna to alaman jazma shi yasa sai aka ce abin nan sai aka ce fa in lam taf'alu aka shafe nunu misali la taj'al ma allahi ilahan akhar kaga taj'al fi'li mudari'i majzumi alam jazmi as-sukun saboda waccan la da ta shiga a ciki to shi wannan da aka ce fa la yasta'jilun an shafe maf'ulun bihi maf'ulun shine ya ul mutakallim asali kenan fa la tasta'jiluni to sai aka shafe waccan ya'un wanda yace mafulun bihi kuma dama an shafe wannan nunun saboda fi'li ne majzumi zaka bar nunul wiqaya Allah sai ke cewa fala yasajilun kada su dinga yi mun gaggawa mun fadi irin wannan gaggawa sai ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ijtina bi adhabin adim ya Allah in wannan qur'anin gaskiya ne daga gare ka to kai mana ruwan duwatsu ko kuma ka jajjefe mu wato kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai radadi wa qalu rabbana adillana qittana qabla yawmil hisab suke cewa ya Allah tunda ka ce akwai wata azaba to mu ka gaggauto mana da rabon mutun a nan duniya Allahu akbar ma ahlama Allah wa ya kai hakurin Allah yanzu da Allah wani dan tatsitsi yazo ya same ka ce kai in ka isa ana cewa kai kaza ne to yi mun kaza kuma zaka yi masa ya fadi maganganu na musanci da cin zarafi sai ka ce to bari dai mun nuna masa cewa mun kai matsayin ka ce akwai masa hankali to amma Allah subhanahu wataala shine arrahmanur rahim shine raufun bil ibad duk yadda bawa zai yi Allah tausaya masa yake su wa'intan da suka yi wannan galatsin suka ce fa amtir alaina hijaratan minas samaa awitina bi azabin alim Allah yayi sai ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana lahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ba wai dan ba a isa ayi ba kuma ba dan ba za a iya ba amma su ake tausayi wato dan adam akwai zunguro sama da kara shi ya sanya wani hadisi yake cewa da ana ko kuma aya ma Allah yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharasti zalahum bil khairi laqulu ilayhim ajaluhum da Allah yana gaggauta wa mutane abinda suke neman gaggawa yadda yake musu a cikin alkhairi to a na sharri ma da haka Allah yake yi da an gama da kowa yadda idan ka nemi alkhairi Allah yake saurin baka to da sharrin ma in ka nemi haka Allah zai maka to wallahi da kowa ya tashi daga aiki akwai wani bawon Allah da na san shi wai fa saboda tsabar talauci in ya gama sallah hannu yake daga ya ce Allah a kife duniya kowa ya tafi to idan an kife duniya sai ya samu kuɗi in ban da wauta idan kife duniya me ya sanya ta nada a lahira to yanzu a ce wannan addu'ar Allah zai karba ai kaga ba za ta yi kyau ba yanzu akwai wani saboda wauta in yi wani abu da ba daidai ba sai ka ji ce wai Allah wadan halinsa shi da kansa ba sai shi Allah wadan halinsa to in Allah yi wadan halinka ina makomarka to irin waɗannan Allah baya amsawa irin waɗannan Allah baya karbawa saboda ana tausayin mu to shi yasa nake cewa fala yasajilun kada su yi mun gaggawa fawailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun bana ya tabbata ga kafirai a wunin da ya zamo an yi musu alƙawari ko ku ake musu darko a cikin sa to anan fawailul lil ladina kafaru su alladina kafarun nan umuman ne ko khususan wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan alladina kafaru din mushrikan quraishawa ake nufi kuma su ma mushrikan quraishawan ana nufin wanda aka kashe a filin badar suka ce shi ake nufi al-imam sa'alabi a tafsirin sa haka ya tafi shi ma ibn ashur a cikin tafsirin sa haka ya tafi ibn ashur ma sai ya kara da cewa abinda zai nuna wannan munasaba can da aka ce fa inna lil ladina zalamu dhanuban adh-dhanub shine guga wanda yake cike da ruwa to kuma da aka ce fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim wannan alladina kafaru sune wa'ancan alladina zalamu to wanne ne min yawmihim ita kuma sai aka yi taksisi sai aka ce min yawmihimul ladhi a wannan wunin nasu to kenan wuni ne ke bantacce na mushrikan Quraishawa yace domin da aka karkashe su a cikin rijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jefa su yace to shi kuma guga shi yake da munasaba da rijiya kun ga ai lokacin da aka jefa su ga baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya leka a cikin rijiyar yana ce masu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu mun samu alƙawarin da Allah ya manna taimako gaskiya ne gashi ya taimake mu kuma yanzu kun samu alƙawarin da Allah ya muku na azaba gaskiya ne har ma sayyidina Umar yake cewa ya ma'aikin Allah ya kake magana da gawawwaki sun ma so madoyi wasu su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kai baka fi su jin abin da nake faɗa a yanzu ba wannan wata gaba ce da take neman tafsiri ba lokaci shin mata ce yana jin magana ko baya ji wannan wata gaba ce wanda lokaci ba zai ba mu dama mu magana akai ba almuhim wasu malamai suka ce anan ana maganan azabar da Allah ya dantsana wa mushrikan Quraishawa a wunin Badar suka dantsana zafin kan sakali kuma suka zarce a cikin azabar Allah suka ce wannan taksisi da aka ce min yaumihim ai wunin ba wai su kadai suke rayuwa ko suke a cikin sa ba to amma sai aka ware wunin aka idafar sa zuwa gare su kaman inda Allah yake cewa hadha yaumukumul ladhi kuntum tu'adun a cikin suratul anbiya Allah da yayi bayani ga ƴan aljanna Allah sai yake cewa innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تكاغا أنن أنا مغانا أكن الذين سبقت لهم من الحسنى وند الكورن الجنة يتبت غريسو to sai yake ta wannan wuni ne wanda ake yi muku alƙawari ma'ana kenan taksisi ne ga wanda dama ambatar sa ya gabata to shine wasu malamai suka ce to wannan ma ya nuna cewa wancan kafirai na filin Badar su ne ake nufi kasancewa ma manzo alaihi salam tun kafin a fara yakin saboda mu'jizar da Allah ya ba manzo alaihi salam da sandarsa ya zo yayi da'ira guda 70 yace kafirewa ne a cikin wannan zagayen za a kashe shi kafirewa ne ka duk manzon Allah wannan da'irar da ba wanda ya fita a wannan da'irar dan kasancewa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce a'a wannan ana magana ne akan kafirai umuman ana maganan yawmuhumul ladhi yu'adun shine wunin alqiyama da Allah yake ta fada yawmal qiyama yawmat tanadi yawmal kaza yawma kaza yawma kaza to wannan wunin da Allah yake ta maimaitawa malamai suka ce alqiyama Allah ya mata suna ya haura 80 a cikin alqur'ani saboda girman wunin saboda abin da yake dauke da shi suka ce to wannan shine abin da ake nufi wunin alqiyama wanda ya zamo ana yi muku alƙawari a cikin tafsiri da Allah ya ce inna Allahu huwar razzaqu Allah shine mai yawan azurtawa mai tafsiri ya ce lahum wato kenan gabayi dhul quwwatil matin Allah shine ma'abucin tsananin ƙarfi ya ce ash-shadid fa inna lil ladina zalamu anfusahum bil kufri wal ma'asi lalle ga wanda suka zalunci kawunan su da kafirci da sabo zanuban suna da wani yanki na rabo mai tafsiri yace nasiban min al'azab wani rabo na azaba mithla zanubi ashabihim kwatankacin raban abokan su alhalikin wanda ya zama sun halaka qablahum kafin su fala yasajilun kada su dinga yi mun gaggawa bil azabi na kawowar azaba in akhartuhum ila yawmil qiyama in hanna jinkirta masu zuwa tashin alqiyama fawailun yace shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lil ladina kafaru ga wanda suka kafirta min yawmihim yace fi yawmihim alladhi yu'adun a wannan da ake masa narko ay yawmal qiyama shine wunin tashin alqiyama fa inna wa'idallahi thabitul wuqu domin narkon Allah tabbas ne kuma aukuwarsa tabbatacciya ce alaman yukhalifu ga dukkan wanda yake saba masa kama zahara min albayan kaman dai yadda ya bayyana a bayanan da akai fi mawdu'i sura a bagiran da ita wannan sura ainihin ta karantar to wannan dai a gurguje mu kai domin ya zamo mun kai wannan sura karshe gobe kuma sai mu so mu sabuwar sura insha Allah ta'ala abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din sai kuma tambayoyi ina ba masu tambayoyi hakuri dan gaskiya tambayoyin ba a cewa komai suna nan gwammai rututu ina jin tambaya kida ta fi 50 wanda take waje na ba a san masauki to kuma ga wasu ma'anin malam Fatihu saboda haka yanzu a dan so a amsa abin da ya saukaka a gobe in Allah sa akwai dan rarar lokaci ko minti 5 mu dan amsa abin da ya saukaka insha Allah ta'ala na'am ta yana tambaya akan hukuncin hoto saboda ya sha jin bayanan malamai kala-kala dangane da harkar hoto wallahi wannan gabar in za a ce a tsaya ayi tafsili za ta ci lokacin da muka yi na wannan tafsirin to amma sai dai na faɗa a gurguje hoto ko sura za ka iya bashi kashi aƙalla uku akwai abin da za a sassaka a yi suran wani abu mai rai ɗan adam dabba ko abin da ya kama da haka a sassaka da itace ko da katako ko wani abu ko kuma ya zamo an ƙera da ƙarfe ko tagulla ko azurfa ko farin ƙarfe abin da za a sa a wuta a narka a ƙera wani abu wanda yake mai rai wannan shine abu na biyu abu na uku abin da za a iya zowa a yi shi a jikin wata tufa misali a saƙa kun sani cewa can baya akwai saƙa da mata suke yi sai ka ga irin abubuwan ɗaki labulan ɗaki ko shimfiɗar gado a yi hoton maciji ko ɗawisu ko raƙumi ko wani abu wannan da hannu za a ɗinka a yi wannan abin abin da zai iya zamowa na faɗi wannan na uku ne ko abin da zai zamo na huɗu shine abin da za a zana da hannu ko a jikin allo ko a ƙasa ko abin da ya kama da haka abin da ya zamo mai rai abin na biyar shine hoto da za a ɗauka da kamera ko da waya a halin yanzu ko da kamarori na masu ɗaukar hoto babu wani saɓanin malamai da na sani cewa waɗancan guda huɗun da wanda za a sassaka da wanda za a ƙera da wanda za a ɗinka da wanda zai zamo an zo an zana to haramun ne haramun ne haramun ne abinda malamai suka togace a wajen zane suka ce abinda ya shafi harkar lafiya akwai malamai ko ɗalibai na harkar lafiya wanda ko dai ka ce a ajujuwansu ta fuskar koyarwa ana so a nuna masa yadda yanayin jikin ɗan adam yake ga yadda ainihin ɓangarorinsa suke ga kaza to malamai da dama suna cewa wannan tunda wata buƙata ce wanda labudda minha babu laifi ya zamo an zo an zana musu a koya musu kuma da an yi a goge wannan abin da aka yi wancan hadisi idan muka kalli lafazinsa akwai lafazin da yake cewa mafiya tsananin azaba gobe alkiyama su ne masu yin wannan ainihin sura ta ba masu rai yukalu lahum yawm al-qiyama ahyu ko ihyu ma sana'atum ko ma khalaqatum kuraya abinda kuka halitta kuraya abinda kuka aikata ku sanya masa rai ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa da wani abu zai kama a ce sai ka zana dan adam ko ka rubuta to idan kai gangar jikin babu kai wannan babu matsala yanzu in kun kalla duk wanda suke kallon abubuwa da ake a Saudiya ko littattafai na in primary ko secondary in za a yi musu hoton dan adam za ku ga an raba tsakanin kai da kirjin haka nan ko da irin abubuwa da ake na tallan kayan mata za ka ga a wasu kantunan tufafi sai ai hoton mace an sa mata riga ko wani skirt ko wani abu kakan a Saudiya abinda na sani za ka ga abin amma babu kai kawai gangar jikin za a yi domin a kauce ma sura ta dan adam to sai abinda ya shafi abinda za a dauka da waya ko da kamera shin wannan zai shafi wancan hukuncin ko ba zai shafa ba amsa shine ba zai shafa ba saboda dalili kamar haka na farko wancan abubuwa da ake zanawa ko a sassaka ko a dinka kwaikwayen halittar Allah ne akai ba ita halittar Allah bace amma abinda ka dauka na kamera ko da waya shi mutumin ne shi da kansa daidai yake da akalli madubi ka ganka a ciki kaga yanzu idan ka tsaya kana kallon kanka a madubi yanzu kenan kai ma kalmar cikin musawirun abisa ba su fahimta wannan don yanzu kai ma yanzu gashi ka kawo ta halitta ta Allah kaga ba wanda zai ce haka yanzu in ka zo ka kalli yanzu kina ma kafin ka fito sai da ka kalli madubi ka gyaggyara ka gyaggyara sannan ka fito kuma babu wani da zai ce wani abu ne wanda yake na wata abu na an kwaikwayi halittar Allah subhanahu wataala saboda haka jumhurin malamai na yanzu na san akwai wasu malamai da suka dan zafafa Allah ji kansu da gafara insu malam albani rahimahullah zaka ga dukkan kaf a duk hoton da zaka gani na albani na passport din sa ne passport ma dan ya zama da lura ne shi yasa duk hoton su zaka gani half body ne shi ma na passport din sa amma da ma kafin ya soma wata lacca ko wani abu sai yi duk wata kamera za ta dauki hoto aka shi ta recorder za ta dauki sauti ita kadai da abari Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na san yana da wannan ra'ayin a farko amma daga baya shi ma ya saukaka me yasa ya saukaka zaka dun ganin hoton sa da umara na Saudiya ko a gidan mulki ko a duk dai wurare da yake dafsa zaka dun ganin hoton sa saboda haka fatawa mafi dacewa in ka dauki mutun da kamera ko da waya shi din ne ba wata halittar Allah kai sabuwa ba idan mutun ne misali Allah yana da lalura Allah kiyaye mai ido ɗaya to da ido ɗaya ne za a gan shi in mai ido biyu ne da ido biyu za a gan shi idan dariya yake lokacin da ka dauka yana dariya za a gan shi idan yana kuka aka dauke shi yana kukan nan za a gan shi ashe wannan ne ba suran ta shi kai ba yanzu da mutun zai zo ko za akwai wanda masu calligraphy akwai wanda suke da wata sana'a a yanzu musamman lokacin siyasar nan su zana dan takarar shugaban kasa su zana dan takarar gwamnati su zana dan takarar chairman abin dan takarar chairman dan takarar rep senate wannan da hannu suke yi to wannan haramun ne haramun ne wannan haramun ne domin me da hannu suka zana wani din ba kamera ce aka dauki ainihin hoton sa ba Ibn Uthaymeen da kansa rahimahullah na faɗa muku a baya ya tsananta ina da wasu kasakasan sa tun na wajen shekara 30 ko 40 a baya wanda ya tsananta to amma kuma a ƴan kwanakin nan naga wani clip nasa ana tambayar sa dangane da hoto na kamera ko a dauki mutum yana darasi yace babu laifi ya kawo insu misalai wanda ma wallahi ban rike su ba da na rike su da na ƙara muku da su abinda ya bambanta hoto na kamera ko na waya da abinda za a ce an zana da hannu ko an sassaka ko kuma ya zama an saka a jikin wani tufafi wannan dai shine a gurguje a takaice kuma ainihin a dunkule amin amin
Amin.
Kun ji tambayar, tambayar ita ce wani ke tambaya sallolin tahajjudi da ake akwai magidanta suna sha'awar su fito su da iyalansu to amma kuma kash suna jin tsoron kada idan sun fito a haura ai musu sata to wai sai suke tambaya shin sa iya tsayawa su bi daga gida tunda suna jin sauti amsa shine a'a dalili saboda mu fita daga sabani ina sane da cewa mazhabar malikiya su suna ganin idan ka bi sallah daga nesa baka shigo cikin masallaci ba amma kana jin sauti an yi komai da kai in dai ba juma'a ba ko sallar farilla ce su malikawa suna ganin sallah ta yi babu matsala amma da yawa daga cikin malami sun ce a tunda hadisi yana cewa la salata limun faridin khalfas saf kana cikin masallaci mai yanzu a ce sahun nan bai cika ba na ɗaya ko na biyu sai ka koma can ƙarshen masallaci kana bin sallah to sai aka ce baka da sallah kuma kana cikin masallaci to ina ga kuma a ce ma a can waje kake a ɗakin ko a kofar gida kaga akalla kai sallar da malamai suke ta baba ta yi ko ba ta yi ba kai kun ba za ka so addinin kai zama haka ba ni ma ba zan so ba a ce nayi ibadar da ana ta baba ta yi ko ba ta yi ba to abinda zan ce mu wa'annan bayin Allah da farko dai su zo su yi sallar jami'i ta farilla ta isha'i a masallaci a gida sai ku tara iyalanku alhamdulillah ina zaton ba magidancin da ba zai iya takara ba ma'ana a buɗe qur'ani kada ci bayanmu ya wuce ko ya kai ga ba za mu iya buɗe qur'ani ba to a matsayinka na wanda kake koran wannan barazanar yara ta ka ɗauki qur'ani matanka da ƴaƴanka su yi sahu a baya ka bude kana karantawa ka karanta Fatiha ka karanta shafi ɗaya ne za ka yi shafi biyu in ka kai shikenan ka yi ruku'u ka yi sujuda har ka gama sallah haka ta yi malamai sun ce ita sallar nafila ya halatta ko liman ko mutum ɗaya su ɗauki alƙur'ani su riƙe su ɗauki mushaf su riƙe akwai zakwan maulanna na Aisha shine yake yi wa mata jagorancin sallar tahajjudi to kuma bai haddace alqur'ani ba nana Aisha sai ta bashi fatawa cewa ya dinga dauka yana rikewa yana kalla to kun ga har a lokacin sahabbai kenan an samu wanda suke rike qur'ani a matsayin su na limamai suna karanta su yi jagorancin tahajjudi to abin nake ba su waɗannan masu wannan matsalar shawara kenan su rike qur'ani suna kalla su jagoranci sallolin gidansu wanda su malikawa ma suna ganin da kowa zai yi karfin halima ya sallah a gida in ba za a tozarta masallaci ba da shi yafi dan haka zai fi bayuwa ga ikhlasi tsantsa ya zama dan Allah mutun yayi ba dan ayi ba masa shi mai kokari bane ko abin da ya kama da haka to wannan kuma shawara ta su idan an dauka an watsar da masallaci kenan almuhim dai wannan shine shawara su sai kayan su a gida amin da amin kun ji tambayarsa yana maganan yadda ya halatta mutum yi wa mahaifinsa sadaka jariya ko ya gina masa masallaci ko ya gina masa rijiya ko ya sai qur'anai ya kai masallatai ko ya bada sadakan kayan abinci ko kuɗi ko tufafi ya ce Allah kai wa mahaifana ko mahaifina ko mahaifiyata to su ma kakanni haka na'am su ma ya halatta yadda masalar take shine babu wani sabani da na sani na malamai cewa idan mutun yayi wa iyaye in muka ce iyaye kakanni ma duk sun zo Allah yace millata abikum ibrahim kaga da aka ce abikum ibrahim annabi ibrahim ba shi ya haife mu ba amma sai aka ce millata abikum manzo Allah ibrahim na cewa annan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib kaga sai ce ibnu abdul muttalib kuma shi ya haife manzo Allah salam ba kakansa ne to da wannan malamai suka ce ashe kakanni su ma a matsayin iyaye suke saboda haka yanzu idan kai sadaka jariya wadai daga cikin kakanninka ko gabaki dayan su to wannan ladan insha Allah zai kai musu kai tsaye abinda ake dan sabani cewa sadaka jariya shin mutun zai iya yi ma wani wanda ba shi da alaka ta jini da shi misali gina wani abokin sa masallaci ya ce Allah kaiwa aboki na ladan ko ya gina rijiya ya ce Allah kaiwa aboki na wane ko abokin yaya na wane ladan za a yi ko ba za a yi ba wasu suna ganin cewa ba za a yi ba amma da yawa daga cikin malamai suna cewa ya halatta kuma wannan shine fahimta ta ni ma domin sadaka jariya kaman ka ba mutun yana rayi sadaka ne kaman ka dauki wani abu na tagomo shi ka ba mutun shi Ibn Taymiyyah ma ya tafi akan cewa da za ka zo yanzu kai sallar nafila raka'a biyu kaga dai sallah ita ce wata ibada ke bantacciya to Ibn Taymiyyah yana ganin inda za ka zo kai sallar nafila kai da niyyar kai kai sallah to bayan ka gama sai ka ce Allah ladan sallan nan tawa abawa ne to Ibn Taymiyyah yana ganin ladan za ta je gun wani domin kaman ka dauki kudi ne ka bashi kyauta ba za ka zo tashin farko cewa za ka yi wa wani sallah ya samu ladan ta ba a'a sai da kai ta ma'ana ta zamo ladan ta taka ce to sai ka ce ya Allah wannan sallar da nayi ladan na kyautan mu wani to Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara da rahama yana ganin za ta iya kaiwa ga wanda kai nufi din ka ambata Allah ya datar da mu. To ina jin dai sun ji abin nan wannan kawai shawara ce yana cewa tsada kayayyaki ta yawa a dutse za ga mutane sun dan saro kayayyaki da dan rahusa amma sai su tsawwala wato manzo alaihi salatu wassalam yana cewa rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara Allah ya ji kan mai saukin hali a lokacin da zai siya ko lokacin da zai sayar in zai saya bai so ya takura wa masu kaya daga cikin magabata da na karanta sirar su manyan malamai ne to ba sa fita su je kanti su siyo kaya su da kansu me yasa saboda kada mai kantin ya ji kunya sai ce ai akara makallahu ne ya rage to yana ganin in yaka ya tauye dan kasuwa sai dai ya tura a siyo masa kaga wannan yayi kokari ya ribanta da wannan addu'a dan bai kokarin ya cutar da mai kaya ba dan yanzu yadda ake ganin darajar malamai limamin juma'a ya sayyidi anakallahu shehi waye da za a ganshi ya je sayan wani kaya a kanti to sai kaga an rage masa akan yadda ya kamata a sayar wa sauran mutane to wasu magabata suna ganin wannan ma kaman tauye yancin masu sayarwa ne haka nan Allah ya ji kan mutumin mai kaya shi kuma wanda yake tausaya ma waɗanda zai sayar wa kayansa wato ƴan uwa tarin kuɗin ba shi ne wani abu ba Allah ya sa albarka a ciki shi ne ai addu'ar manzon Allah ka same ta ka samu komai a rayuwa ka rasa ta ka rasa komai a rayuwa irin masu wannan tsawwalawar za ku ga cewa sai sun tara kuɗin sai Allah ya dora musu wata lalurar da sai sun nemo ciko su samu kansu shi kuma mai tausayin mai sauƙaƙawar sai ga Allah yana ta rufa musu asiri Allah yana ta biya musu bukatunsu na kusa kusa to wannan sunna ce ta Allah la yurhamu man la yarham duk wanda baya jin kai to Allah ma subhanahu wataala baya jin kansa kuma ko ba kuma watan ramadana wata ne na nuna tausayi wata ne na nuna ainihin jin kai ko ba ka yi sadaka ba to akalla kai niyya abubuwa biyu bari in samu kayan da ake bukata da azumi dan mutane su nema akan kare su samu kaga kasuwanci ne amma Allah zai baka lada bari in rage musu farashi domin nima Allah ya tausaya mu yanzu wallahi kasashe da suka damu da addini idan Ramadan ya shigo akwai wanda suke rage kusan kashi daya a cikin uku ma'ana sai ya zama sulufin kudi an zabge shi na kaya domin mutane ya zamo sun samu walwala sun samu ainihin rahusa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan nasiha ta shiga cikin kunnuwa zamu takaita anan insha Allah ta'ala kamar yanda sai akwai sauran tambayoyi in lokaci ya bamu dama a gobe za a taba wanda ainihin suka saukaka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين ورقنا بالصالحين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اهد اولاد المسلمين اللهم اهد اولاد المسلمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين akwai bakin mu wanda suka taho daga Kano da kuma sauran wurare muna addu'a yanda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su lafiya cikin aminci akwai yan uwa daga nan wanda suka tafi zuwa Bauchi karatun professor Muhammad Sani Umar su ma muna musu addu'a yanda suka je lafiya Allah subhanahu wataala ya dawo da su lafiya dukkan musulmi da suka tafi daga ko ina zuwa wurare yadda suka yi lafiya Allah ka dawo da su lafiya a cikin aminci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya yan uwan mu da suke Sudan Allah ka hada kawunan su wannan zubar da jini Allah ka datse shi Allah ka fahimtar da su juna Allah ka sulhunta tsakanin su Allah ka ba su dunkulallen jagoranci guda daya ya Allah yan uwan Falastinawa Allah ka taimake su zaluncin da ake musu Allah ka dauke musu Allah ka tausaya musu Allah ka tausaya musu Allah ka ba su nasara akan magautan su Allah ka karbi rayukan wanda ya zama sun mutu Allah ka karbe su a matsayin shahidai wanda suke ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka tsare su ka ba su rinjaye akan magautan su Ya Allah wanda suke zaluntar su basu fi karfinka ba suna cikin damkarka ya Allah Allah ka damke su damka ta mai karfi Allah kai musu damka ta irin wanda suka dace da hali irin nasu ya Allah yadda suka tagayyar bayin Allah Allah ka tagayyara su Allah ka daidaita su Allah ka talwasa gayye su Allah ka sa rushe wasu a cikin dukkan tsare-tsaren su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada Allah inda muka kuskure Allah ka gane da mu daidai din ka gafarta mana ainihin kurakuran mu ya Allah laifuka da muka fada wanda muke aikatawa da wanda duk sauran yan uwa suke aikata Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon janyewa abubuwa na da'a da muka fada Allah ka ba mu ikon aikatawa kurakuran mu Allah ka yafe mana su ga baki daya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka saita shugabancin wannan kasa ta mu Allah ka saita shugabancin wannan kasa ta mu Allah ka azurta mu da kyakkyawan jagoranci nagartacce ya Allah ka kara albarka a wannan jiha ta Jigawa wannan shugaba namu Allah ka kara masa albarka kai riko da hannayensa kun fi ni sanin abubuwa da yake yi na tagomashi da raya ainihin jiha da kuma mutanen jiha Allah ya sa wani a cikin mizanin kyawun ayyukansa Allah ya azurta shi da mashawarta na kwarai inda ya kuskure Allah ka saita kuma ka bashi mashawarta da kware kuma ka yafe inda ya daidai Allah ka bashi ikon dorawa mai martaba sarkin dutse dai assasa wannan alkhairi Allah ka yafe laifukan sa Allah ka haskaka makwancin sa Allah ka nawwara masa Allah ka yafe dukkan laifukan sa ya Allah duk alkhairin da ya dasa Allah ka tabbata da shi ila yaumil qiyama kuma Allah ka bashi kakkiyar ladan duk wanda suka amfana da abin da ya dasa na alkhairi bayassa Allah kai mata albarka wanda Allah ka ba a yanzu shi kuma Allah kai riko da hannu sa Allah ka bashi mashawarta na kwarai Allah ka dora hannunsa akan daidai Allah ka bashi kariya ka bashi tsaro ka bashi mashawarta na kwarai Allah ka sa ya dora akan abinda mahaifinsa yana alkhairi kuma kama bashi ikon dorawa Allah ka azurta shi da wanda za su bashi kyawawan shawarwari ya bai wa addinin musulunci kariya da nagarta da dukkan tagomashi Allah ka taimaki addini da shi ka taimake shi da addini Allah subhanahu wataala ka sanya ayyukansa a cikin wato mizanin kyawawan ayyukansa sauran yan uwansa gabaki da Allah kai musu albarka Allah kai riko da hannayensu ka hada kawunan su ka kore shedan a tsakanin su Allah kai riko da hannayensu ka dora su akan daidai gabaki dayan su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين